بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزود مكي مدنا yammacin ranar litinin ne da daidai da 13 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, daidai da 23 ga watan August shekara ta 2010. Wannan shine kasar na tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Nukhbatul Fikr wal Nafar al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah madaukakin sarki gafarta mishi. Idan ba a manta ba, muna tattauna mas'ala dangane da ziyada ta ainihin mai riwaya wadda za ta faru a cikin hadisin da dama muna da shi sahihi ne, ko kuma ziyada da za ta faru a cikin hadisin da dama muna da shi hasan ne, sai wani ya zo da ƙari. Wato hadisi ne muke da shi, innamal a'malu binniyati, iyakacin lafazin hadisin kenan, ya tabbata ingantacce. Sai wani ya zo mana da wannan hadisin ta wannan hanyar da Umar ya ruwaito, ya zo da innamal a'malu binniyati, sai muka ji ƙari wa innama likulli imri'in ma nawa. To kun ga asalin abin da muke da shi shine innamal a'malu binniyati, sai kuma ba namu din kuma ya inganta, sai shi kuma ya zo mana da ƙarin wa innama likulli imri'in ma nawa. Ina hukuncin karɓan wannan ziyada? Ita ce muka tattauna, wanda nake so in ƙara karanto mana nassin domin muna sharhi akan su ne, shine malaici wa ziyadatu rawihi ma maqbulatun, yace ƙarin da mai riwaya zai yi, wato ko ƙarin da masu riwaya za su yi, ko ƙarin da mai riwaya zai yi akan ainihin riwayar hadisi hasan da sahih, da yace dinnan rawihi ma mai riwayar su, ma'ana wannan mai riwayar sahihi, wannan mai riwayar hasan. Don in ba ku manta ba, muna magana akan hadisi sahihi da hasan ne, saboda jumlar ƙarshe da yace fa in jumi'a falittaraddud fi naqili, idan aka hada kalmomin guda biyu aka ce hasanun sahihun, kun gane magana hadisi hasan da sahih ko, sai ce to wa ziyadatu rawihima, ƙarin mai riwaya akan riwayar sahihi da hasan maqbulatun, za a karbe ta. Amma malam bai ce za a karbe ta yayi shiru ba, ku kiyaye, wannan na daga cikin dambarwar da take tasowa tsakanin matasan nau'i guda biyu. Waɗannan su ce ba za a karba ba kai tsaye, waɗannan su ce za a karba kai tsaye. A ka'ida ita ce za a karba, amma malam taqa munafiyatan liman huwa awsaq, matukar ita riwayar bata zama tana kore riwayar wanda ya fi aminci ba. Ina fata an gane. Idan riwaya kenan tazo tana kore riwayar wanda ya fi aminci, to ba za a karba ba, akwai magana. Amma in tazo sai ta zama ta yi daidai da ta farko, amma kuma ta zo da ƙari, ko kun fahimta, to malam yake cewa za a iya karɓanta, amma in bata sabawa ko bata kore ko bata rugurguza riwayar wanda ya fi aminci na riwayar hadisin ba. Fa in hulifa bi arjaha, idan aka samu sabani da wani dalili wanda shi ya linjawar da dalilin da yasa aka samu karfafuwa zuwa ga waccan riwaya, misali in aka samu sabani tsakanin riwayar da muke da ita ta farko da wannan riwaya da tazo ta biyu wadda tazo da ƙari, to amma menene zai taimake mu mu gano an samu sabanin? Shine bi arjah, da wani dalili wanda zai karkatar da mu zuwa ga ɗaya daga cikin su, mu ce wance ita tafi ƙarfi. To farrajihu, ita wadda muka karkata akan ta din muka yarda da ita, zamu karbe ta, al-mahfuz, ana kiranta al-mahfuz. Wa muqabiluhu, ita kuma wadda take kishiyanta ta wanda muka ce ba za mu karba ba saboda babu dalilai akan ta masu ƙarfi, ashaz, ita ake kira shaz. To sai ku tsaya ku dubi abin da zaman larabci kenan da aka ce mahfuz, wato wannan ita aka haddace daidai, waccan kuma da aka kira ta shaz fa ba a haddace ta daidai ba, don haka ta zo da sabani wadda aka haddace daidai. Kun fahimta jama'a? Wannan dangane da da abin da ya shafi zallan larabcin kenan, amma a istilahance dukkan san da aka samu sabani tsakanin riwayoyi guda biyu, ku kiyaye, aka ce aka samu sabani tsakanin riwayoyi guda biyu, kuma ku kiyaye riwayoyin na mutanen kirki, riwayoyin mutanen kirki guda biyu sai suka saba. To anan yanzu da ta farkon da muke da ita a da, da wannan da ta zo daga baya, ba wadda ake fifita saboda wancan ita ta zo daga baya ko kuma wancan ita ta zo daga farko, a'a, yanzu a koma ne a dubi wani dalili ne zai sa a fi karkata zuwa ga wannan riwaya. Misali, muna da riwayar Imam Malik a hannu, kunga ita ce asali, mun yi takhrijin ta ta inganta, mun ce mata sahihiya. Ana nan sai ga Imam Shu'ba ya ruwaito irin wannan riwaya, amma kuma ta Shu'ba ta saba wa Malik. Sun ka fahimci makharajin hadisin ɗaya ne, shine sahabin ɗaya ne, shine Abdullahi dan Umar ne, misali shine Malik ya ruwaito daga gare shi. Sai kuma ga Shu'ba ya sake ruwaito wannan hadisin da Malik ya ruwaito daga Nasi'u daga Abdullahi dan Umar, kunga sahabin ne, tabi'in ne, hadisin ne, amma kuma Shu'ba a tashi riwayar wadda ta zo mana daga baya, sai muka ga akwai sabani tsakaninta da ta Maliku. To fa ba wai cewa ba mai, to yanzu Shu'ba ya saba wa Maliku ba, a yanzu mu dubi tsakanin Shu'ba da Maliku, dukkaninsu amintattu ne ko ba amintattu ba? Amintattu ne. To amma a ce ba ma muna da ta Maliku amintacce, sai Shu'ba ya zo da riwaya sai ta saba, sai muka gane Shu'ban nan ba amintacce ba ne. To yanzu maganar mu gane riwayoyin ma bata taso ba, don wanda ya zo da wannan riwayar ba amintacce ba ne, sai ya watsi da shi da riwayar shi. Misalin Maliku ya ruwaito hadisi, sai Shahru ibn Haushab sai ya ruwaito wannan hadisi, sai riwayar Shahar sai ta saba wa Malik. Babu magana cewa ma ta saba wa Malik, a surance ne ta saba, sai ya watsi da Shahar, ni watsi da riwayar shi, domin ne Shahar din nan ishtahara bidda'af, ya shahara da rauni, don haka ba za a dauke riwayar shi a gwadata da mutumin da shi kuma ya shahara da aminci ba. Amma Malik ya shahara da aminci, Shu'ba ya shahara da aminci, sai suka ruwaito hadisi daya, kuma sai aka samu daya tana karo da daya. To yanzu za mu dubi qara'in ne, za mu koma mu dubi wasu dalilai da za su sa mu karkata zuwa ga riwaya daya daga ciki. A nan ba wadda tafi wata, sai wadda dalilai suka sa tafi din. Amma yanzu kun ga riwayar Malik da Shu'ba, daga kallon su an san ta Maliku tafi, don haka sai aka kabar da wannan, ba za a yi bincike ba. Amma riwayar Shu'ba da Maliku sun saba wa juna, to yanzu sai an tsaya an yi nazari a dubi wacce ce za a karkata. To ita ce fa in khulifa bi arjah, idan aka saba wa waccan riwaya da wani dalili mai ƙarfi da yasa aka karkata ga ita waccan, farraji ita wadda aka karkata gare ta, to ita ce al-mahfuz. Don haka a ƙarƙashin nan yanzu ta iya yiwa fa riwayar nan ta Shu'ba da ta zo daga baya ita ce za mu karkata gare ta. Ina son ku gane Imam Ad-Darqutni yana yawan yin haka, Imam An-Nasa'i yana yawan yin haka a cikin misalan da Ibn Hajar ke kawa a Bulughul Maram. Zaka ga hadisi ne Ibn Hajar zai kashi a Bulughul Maram, sai ka ji wace Ibn Khuzaima ya inganta shi, Ibn Hibban ma ya inganta shi a matsayin shi na mausuli kenan, cewa ya tabbata tabi'i kaza daga sahabi kaza daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ka ji Ibn Hajar ya ce wa rajjaha An-Nasa'i irsalahu wa rajjaha Ad-Darqutni irsalahu. Bayan ga hadisin kuru-kuru ana ganin Ibn Khuzaima ya inganta shi a matsayin shi na hadisi mutasili marfu'i, cewa wani sahabi shi ya ruwaito, sai ka ji in Ad-Darqutni ya zo sai ya ce a'a, wannan riwayar haka yadda take kuskure ce ba daidai ba ce, wannan da ta tabbata ne cikakken isnadin kuskure ce, wacce ce ba kuskure ba? Ita ce wadda ta zo a matsayinta na mursala, sai tabbatar maka ya ce ka ne baki a matsayinta na mursala nan, to haka ne take daidai. To sannan sai kuma idan ya ce maka to hadisi mursali da ifi, yanzu wannan ba daliban ilimi da malamai ba ba waɗanda za su iya fahimta haka yawa an rawaito hadisi ga su sahabi ga sunan tabi'i ga komai karara kuma ga ibn hibban da ibn khuzaimah su suka rawaito sun inganta sai kace kuskure ne ba haka hadisi yake ba haka isnadin yake ba sai a ce wanne ne daidai sai kace da'ifin ne daidai ma'ana a yadda riwayar take da'ifiya ita ce haka aka rawaito ta waccan ku gaba ɗaya shirme ce to sannan sai kuma yazo yace maka to ita kuma wannan ba za a karbe ta ba saboda da'ifi ya ce kashi sai kace ya kabar da biyun gaba ɗaya yi waccan ba daidai bace tun farko ne misalin wannan a ɗabi'ance shine sai ka samu yaron ka karami sai kace wane eh tafi ka je ka dauko min wando sai je dauko maka singileti dai dauko maka singileti sai kace a ba singileti kace ba yanzu me kenan kuskure ko kaga gaba daya sakon da yazo da shi bai da amfani ka ture shi wani shi kuma da yaje dauko wando an fahimta sai dauko maka gajeren wando kuma zaka tafi daurin aure ne yanzu kaga shi wannan yayi daidai ya dauko me wando amma an samu matsala dan haka da singileti da wancan wandon duk ba za su yi amfani ba kun fahimta da kyau jama'a to haka za a rawaito hadisi asalin shi tun da ya zo mursali ne sai wani ya zo sai ya yi shirme sai ya rawaito shi da ittisali sanad to kawo shi da ittisali sanad sai malamai su ce ba haka aka rawaito shi ba kun fahimta to sai ku ga sun gano su cewa na ne matsalar shi ya jawo shi ya rawaito wannan hadisin muttasili sai ya ce da'ifi ne dan haka ku aje shi sai ce dan haka hadisin ya inganta amma a matsayin mursali to sai ce to sai dai kuma abin da ake nufi da ya inganta a matsayin mursali daga kan malamin da ya rawaito shi har kan tabi'in babu matsala amma matsala ta faru ne daga kan tabi'i da bai faɗi sahabin hadisi ba ba a san daga tabi'i ne ko daga waye ba dan haka ba za a karba ba kun ji wannan matsala to ba wata matsala kiris a ƙarƙashin ta sai ka natsu ita kuma wannan matsala ita ce akan samu ziyada ta fiqa akan hadisi irin wannan wanda ya tabbata mursali ne shine imamu malik ne da ya tashi sai ruwaito hadisi har zuwa kan tabi'in hadisi shine malamin imam malik hadisin ya inganta amma kuma malamin hadisin wato malamin imam malik shine ata da ya tashi kawai sai ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai muka hukunta cewa wannan isnadin mursali ne sahihi ne mursali wato tun daga kan wanda ya rawaito shi har kan shi ata'u ya tabbata sai dai kuma daga kan ata'u aka samu matsala ana nan sai imamu shu'ba dinnan sai ya zo da irin wannan hadisin da irin wannan isnadin kun fahimta amma kuma shi da ya zo sai ya ce ata'u ya ce aisha ce ta gaya mishi aisha ta ce annabi ya ce to yanzu abinda ba mu duba ya tabbata ata'u ya yi karatu wurin aisha misali sai ka ce eh to sai a ce to yanzu wane ne ya zo da ziyadatu waslin asalin hadisin da muke da shi menene sahihi ne mursali to sai ga shu'ba ya zo da wannan hadisin da wannan isnadin mene muttasili to yanzu an samu ziyada dan haka ziyadatul ittisali da aka samu ala irsali malik ziyada ce ko ba ziyada ba to malam yace makabula za a karba amma in ba a samu mukhalafa ba in ka samu mukhalafa fa to yanzu sai a duba tsakanin malik da shu'ba wani dalili ne zai sa a karkata zuwa ga riwayar wani akan wani tare da cewa shu'ba ya fi maliku ƙarfi a nagarta da hadda amma a nan kuma ta iya yiwa a samu wani dalilin da zai sa a karkata zuwa ga riwayar ainihin malik don haka daga cikin murajjihat a nan zai iya zama ɗin titikon hadda don haka in titikon hadda ne sai a ce to riwayar shu'ba ta inganta a bisa riwayar imam malik in ta saba idan ko bata saba ba sai a ce wannan hadisin an ruwaito shi ta hanya biyu maliku ya ruwaito shi mursalan shu'ba ya ruwaito shi muttasil don haka ziyadatu fa'ida ce shu'ba ya zo da ita tunda bata saba ba ta zama maqbula a ƙarƙashin haka zaka ga manya-manyan malamai suna ingantar da wasu hadisai waɗanda an hukunta ba su tabbata ba. A ƙarƙashin haka kuma zaka ga wasu malamai suna raunatar da wasu hadisai waɗanda an hukunta sun tabbata. Misali tunda watan azumi muke, barin mana misali da hadisin Arabi wanda al-Imam Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito shi cewa ainihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune sai wani balarabe yazo yace ya ga wata. Annabi yace atashhadu an la ilaha illallah, yace atashhadu anna Muhammadur Rasulullah, yace Annabi yace ya kai Bilal ka tashi ka kira sallah, ma'ana Aisha la mutane su tashi da azumi. Wannan hadisin hadisi ne wanda yake da'ifi, saboda ne saboda irsalin shi, amma tun daga kan wanda ya rawaito shi har zuwa kan tabi'in ba shi da matsala. To sai aka zo aka samu ga wani ya zo da riwayar shi ya kawo shi da ittisali, ya ambaci sunan sahabin, ba ka ce waccan hanyar da aka ambaci sunan sahabin kuskure ce. To wasu da wannan suke ruba sai ka ji sun ce hadisin Arabi ya inganta, hadisin Arabi bai inganta ba. Hanyar shi wadda ta tabbata mishi ita ce mursala, to mursala hanya kuma da'ifiya ce. Don haka ya zama khasirna a tariqatai, hanyoyin guda biyu an yi asarar su. Wannan mursala ce ba aiki da mursali, wannan kuma da ta zo muttasila ita kuma ba haka take ba. Kamar yadda yake yaron can da kace je kawo maka wando, je kawo maka singileti, da wani ya tashi kawowa kuma sai ka gajeren wando, ya kawo wando amma ba wanda zai biya bukata ba, shi kuma wancan ya kawo ba ma abin da ake nema ba, don haka shi wancan tilkaniya yayi, wannan kuma gaba ɗaya abin da ya kawo ba zai amfanar ba. Don haka na daga cikin abubuwan da zamu zo mu dan tattauna a cikin sharhin ya kamata ku gani, samar da wasl da isnadin da yake mursali ko isnadin da yake munqati ko isnadin da yake mu'dali, sai wani ya zo da riwayar da take cikakkiya, ko kuma isnadin da yake mai illa ne, sai wani ya zo da isnadin da bai da illa, kun ga ya zo da ƙari ku, to za a duba idan wannan riwayar tashi ta zama daga amintacce ne kuma bata saba ba, shikenan ziyadatu ilmin kenan, ko kun fahimta? Idan kuma ta saba to sai a dubi shi amintacce ne, eh to sai a tsaya sai a dubi murajjihat, me za su taimake mu wajen mu karkata ga ɗaya daga cikin riwayoyin. Idan kuwa murajjih din ya kasance titikon hadda ne, to yanzu in maliku yayi hadisi, Shu'ba yayi hadisi, aka samu sabani, sai kawai sai a ce kai tsaye an karkata ga riwayar Shu'ba. To amma ana iya kai ga wani dalili wanda zai sa a karkata ga riwayar maliku saboda wani dalili. Ina fata an gane. To wa alaikum salam wa rahmatullah. Ittisali. To shikenan, yanzu wannan hanyar ta zo salin alim tun daga kan wanda ya rawaito ta kace Abu Dawuda har kan tabi'in, ba matsala, don haka ta inganta, sai dai matsalar ta shine irsali. Sai kuma Imam Ibn Majah sai ya rawaito wannan hadisin da wannan hanyar da cikakken isnadi. Muna murna sai muka ji ga wani makaryaci amma a cikin isnadin Ibn Majah. Kaga matsalar kenan da ake magana. Yawa matsalar kenan da ake magana. Sai nan ya ce wa ma'adhafi, idan ku wannan sabani da aka samu ya zo ne tare da rauni, ar-raji'u, to ita riwayar da aka karkata akan ta wanda ba aiki da ita, to al-ma'ruf, sunanta al-ma'ruf, wa muqabiluhu, wadda take muqabalantarta, wadda take karo da ita kenan, al-munkar, ita kuma sai a kira ta munkar. To kun ga anan ina son ku kiyaye yanzu kalmar shadh da kalmar munkar, ɗaya daga cikin hanyoyi ne na samun hadisi mai rauni ko? To ka ji wannan hanyar. Akwai wata hanya kuma da hadisi zai iya zama shaz, za mu zo mu samu a gaba insha Allah. Akwai wata hanya da hadisi zai iya zama munkar, za mu same ta nan gaba insha Allah. Amma yanzu aka ce maka menene hadisi munkar, sai ka ce hadisin mutumin kirki, ai mutumin banza ko mai muguwar hadda wanda ya sabawa mutumin kirki ko mai ingantacciyar hadda. Abubuwan sun kasu biyu, bari mu raba su. Mutumin banza kamar wa, kamar makaryaci, mashayin giya, mazinaci, sai ya ruwaito hadisi sai ya saba wa mutumin kirki kamar Imam Malik, to sai a ce hadisin Imam Malik ya zama ma'ruf, hadisin wancan makaryaci ko mazinaci ya zama munkar. Haka idan mutumin kirki kamar Imam Shu'ba ya ruwaito hadisi, sai aka samu mutumin kirki mai mantuwa kamar Abu Hanifa, sai ya ruwaito hadisi sai ya saba wa Shu'ba mutumin kirki. Don haka mutumin kirki mai cikakkiyar hadda ya ruwaito hadisi, sai aka samu mutumin kirki mai mummunar hadda ya saba mishi. Kun fahimta? Wannan ma munkar ne. Kun fahimta? Mutumin kirki ya ruwaito hadisi mai hadda, sai aka samu mutumin kirki mai hadda sai ya saba wa wancan mutumin kirki mai hadda. Don haka irin su daya, mutumin kirki mai hadda ya ruwaito ya saba mutumin kirki mai hadda. To yanzu kuma ga yadda ake raba gaddamar, sai ce to cikin su waye fi karfin hadda? Sai ce Shu'ba ya fi karfin hadda fiye da Maliku. To hadisin Shu'ba anan ya zama mahfuz, hadisin Malik ya zama shaz. To ga amsa wannan tambayar, har masu jarabawar PhD akan fitar musu da ita, saboda amsa ce tambaya ce very shallow, wato tambaya ce sama-sama, amma kuma rena ta sai bugar da hankalinka wani wuri. Ita ce kuma jarabawar PhD sai ka ga an zo an ce maka wani irin hadisi ne mai rauni wanda mutumin kirki ya ruwaito, sai ka ji ka rude. A'a, mutumin kirki ya ruwaito hadisi mai rauni? Sai ka ce shaz kawai, an zace mai sauki. Ko kun fahimta ba? Misali sai ka ga kuna jarabawar masters a telecommunication engineering, abinda baka taba tunani ba, sai abuwa ce maka mai GSM, fasara GSM din kawai, G din mai shi, S din mai shi, M din mai shi. Kai baka taba damuwa da wannan abin ba, saboda ka dauka ma abu ne mai sauki. Sai ka hausa lati la ilaha kullum kana faɗin GSM, amma ma baka san G stands for what, S stands for what, M stands for what. Jarabawa tana da irin haka. Malami ya gama karantar da ku fiqh kakkar, sai zo ce maka menene cikakken sunan mai risala. Mu duk a ƙasar Hausa ce ake mai risala, mai ahlari, mai qurbabi, ba haka ake ne? To ne sunan shi na gaskiya? Mai risala kai ba sunan shi bane. Sai ka ji ka hu la ilaha illallah, manillahi. Dan haka a babin ilimi kakkare ne komai kankanta abu, kai kokari ka san shi zai ya bullo maka ta nan. Ko kun fahimta jama'a? Dan haka wanne irin hadisi ne mai rauni mutumin kirki ya ruwaito? Sai ka ce shaz, shine hadisin da shi mutumin kirkin ya ruwaito, amma wanda ya fi shi karfin kirki ko karfin hadda, afwan, karfin hadda, wanda ya fi shi karfin hadda sai ya zama nashi ya saba mishi. Sai aka karkata zuwa ga wancan, aka ce na wancan ya zama mahfuz, nashi ya zama abin shaz. Dan haka da za a ce wannan Imam Malik ya ruwaito shi, amma hadisin shaz ne. Dan kana malikiya ka kai fushi ka ce Imam Malik ya ruwaito hadisi mai rauni, to kai ma mai rauni ne? A'a, ba haka ake ba. Shine an samu duk karfin hadda Imam Malik ai wani ya fi shi. Ko kun fahimta? To bari ku ji jama'a, anan ne Imam Ahmad yakan bugar da dan shi. Wani lokacin sai Imam Ahmad sai dan zai tambaye shi, baba kai kace kaza game da wani fa, kuma da abuna duk kana fata ka ce kaza. Wani lokacin sai Imam Ahmad sai jaba kai, wani lokacin sai buga hannu haka, duk dan ne yake bada labari. Wani lokacin sai ya bashi amsa. Misali kina zuwa ce mishi wani Imam Malik, sai ce siqatun sabtun mutqanun babatun, ya yabe shi duk da kalmomin yabo. Can kuma sai wani zai ce mishi alghafata malam, Shu'ba ne ya ruwaito hadisi, sai Maliku ya ruwaito ya saba mishi. Sai Imam Ahmad sai ce waye Maliku kuma, idan Allah kai shiru. Sai dan yace a'a, je gwada abin da kace. A'a, abin da yake nufi in an gwada Maliku a gaban Shu'ba, waye Shu'ba? Ai, waye Maliku? Ba ya zubar da shi bane. Ko kun fahimta? Wata rana dan yace mishi man Hussein, sai yace Hussein sheikh, ce malami ne kawai. Ce
kai ka ce kaza 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 ce kai ka ce a gwada shi da wani fa in an gwada wani da wani ko kun fahimta gaba misali garin ku babban dan bokon garin ku shine dan secondary don haka kowa ya tashi ana ce kai kai wa da dan boko ne wannan sai ga professor ya zo kawai shi ke da sai ga ana kai ai kai kaga wani babban dan boko da yazo garin nan haba da Allah bokon shi ya kama wani ne su wani da suka karatu hannun tura sai ce kada Allah wani ne wani
na'am
eh shi din ne a bakin ne yake ana magana an gaba shi a gaban wannan professor ko kun fahimce da misali yake saboda haka waɗannan matsaloli ne da suka shafi asali na ilimin jarhu wa ta'dil amma sun kai ne nan ina son ku yi kyakkyawar fahimta kada ka ji wata ran an ce wannan hadisin Imam Malik ya ruwaito shi da'ifi ne kace a Imam Malik din a sai kace ya aka yi sai yace a ya saba wa shu'uba ne sai yace to shikenan فهمت يا جماعه سنن يتي ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر ما فات ان غاب تغافل تفيد نكي سو دان فدكر دمو جماعه ودان ده malamai suka yi bare kun yi baddon su karantar da mu wadannan masaloli na ziyadatu siqa din nan ka gan shi gashi misala ce doctora wato thesis ne na abin nan na phd gashi ziyadatu siqa وموقف المحدثين والفقهاء منها قارن da amintacce yake yi a cikin hadisi da kuma wani matsayi ne malaman hadisi da malaman fiqh suke dauka game da irin waɗannan qarin dirasatun naqdiyatun muwazana malai yace darasi ne na musamman dangane da kanikancin matsalar da kuma gwada maganganun da malamai suka fadi malamin da ya rubuta wannan shine a doctor Nurma sharkatu Bikar najin India ne ga alama ko Bangladesh dan sunan irin nasu ne gashi wannan litafi mujalladi biyu ne jama'a to daga cikin fa'idojin wannan darasin da waɗannan litafan sune duk litafan da muka yi muku magana irin wannan to za a fito da su a zo a aje su ba dan koyo ba dan yanzu tunda an karantar da kai to abin da zai yalwata ilimin ka fahimta shine ka dauke su kai nazari sai ka ga gaskiyar abin da aka karantar da kai a aikace zaka ga yana ta kawo hadisai ne wa daga ciki har da wani hadisi ma da ka rike sai ka ga ashe asalin wannan yazo a cikin ziyadatu siqa ne ko kun fahimta gama na ka kun ji wannan littafin wanda shi wannan malami ya ainihin rubuta shi to sannan sai mas'alar da na fara gaya muku idan ba ku manta ba dangane da malam Amru Abdul Mun'im Salim ya rubuta littafi yace mishi ziyadatu siqa في الأسانيد والمتون والموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين والفقهاء والمحدثين في قبولها وردها ونسان ناتي مكو عمر عبد المنعم سلينا دا قلت سوارا نسكس عم مطلع كوان ويربو تونا للتافين باين دي ربو تونا للتافين اكو وانكما دي ربو تا يتتونا اكيد سورا سكبا كبا ينا ننشكي لتفمو ان الله سورنا ذا قلو شما لا افتو لشي ميوا واندكي كلو كوجم وانا درسي توسيه بقبا داكا دا عمل لتافين ككرمتا عبن بيكي چوا كارن دا امن تشيكي اتكين اسنادي تكين اسنادو دي كما يدى مكفدي وانا اسنادي بزودة صحابي بس وانا امن تشي زودة صحابي كوكم فهمتا والمتون دا كوما متني ما يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فيك من الخير اتكن متن فيك جكاري مثال التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله هكا كحدثتين كانا دان مثلي تانا نان cikin موطا التحيات لله الزاكيات لله كاجكارين لله لله كو اما الطيبات باكي لله بس هكا تي الطيبات الصلوات لله bai haƙi sai ruwaito wannan hadisin daga Imam Malik kuma kaji ikon Allah daga Imam Malik amma sai zo da attayyatu lillah azzakiyatu lillah attayyibatu lillah as-salawatu lillah kaji sunan Allah guda daya karu kuma daga Imam Malik me yasa shi Imam Malik bai rubuta ta a cikin muwaffan shi ba to bai haƙi amintacce ne amintacce ne to yanzu ina hukuncin wannan ƙari da ya a cikin matanin hadisin Imam Malik kun fahimta da ke jama'a
تسيتي والموازنة بين منهج المتقدمين دا كنا قضي فكان انتفيك ما لمن دا سيمان مالك سو بخاري سو أبو زرعة يا راسكي هو إن ونن كارم والمتأخرين دا وقتن بسكة بيو باوانسو إن سوا إن سوا أينهم بيهكيدن دا إن سوا شارح السنة الإمام البغوي da waɗanda suka biyo bayan su da yawa ga sunan irin su al-Imam an-Nawawi irin su Zahabi irin su Ibn Hajar irin su Ibn al-Munaqqin da makamantan su ga sunan asarat ko mi'at ko uruf yawa aikin su yake tsakanin su sannan kuma wal fuqaha ba malaman fiqh malaman fiqh wa suke karban ziyada in tazo wal muhaddisin ba malaman hadisi shi qabulaha wa raddaha kuma da karbe ko rashin karbanta to ka kana buƙatar ka karanta wannan wannan yana daga cikin adalci shi yasa ko muka zo muna magana akan su'amr din muna yi ne ba wai wani ne ya bamu labari ba a littafin shi ne ba karanta abin da ya faɗa ne domin a cikin ilimi duk yadda kai imani da wane yazo yace maka wane kaza 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 a ilimi sai kace a nuna maka ka karanta da kanka shi yasa nayi magangano da yawa kuma nayi tayi kuma zan ci gaba da tayi akan wa akan su'amr Abdulmunin da shi da Mustafa al-Adawi da sauransu to dole ne shin ka muku imani na karanto maganganu sai sa ko wancan darasin na ka muku littafin Mustafa al-Adawi to yanzu kuma ga na amur ka ga kai ba zuwa ne na baka labari ba kuma ga littafin na a makaranta sai karanta ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to mu dan tsaya ne ya isa na amana ba shi yake kara ba yau shi ya kara na shi kan shi ya kara ta kun fahimta shi yake kara a cikin larabcin shi ko kuwa a'a ba shi yake karawa ba shi a tashi riwayan ne sai ta zo mai hakan ne yiwa ma shi bai san akwai takuri riwayar da babu wannan karin ba
wata hanya ce
samu ko kuma a'a ita wannan hanya ce ba ga ta daka muku at-tahiyatu lillahi ba at-tahiyatu lillahi imam malik ya ruwaito ta shi da ya ruwaito ta ya kawo ta a cikin littafin shi malaman malikiya suka ruwaito ta sai kawo ta a cikin littafin su na fiqh at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah sai ga wani ya ruwaito ta hanyar almajiran imam malik kuma sai aka ji karin Allahu asalin abin da ke faruwa ga sirrin tunda mai wa wani ma yana da fahimta irin haka shi imam malik ne yake kasancewa asali in ya tabbata baihaqi amintacce ne almajirin shi almajirin maliku kuma malamin baihaqi da ya karanta da shi shi ma ya tabbata amintacce shi imam malik ne ya karanto hadisin ta hanyoyi biyu da yazo sai ya rubuta hanya ɗaya a littafin shi muwadda ɗayar kuma sai ya karantar da wani almajirin ita da ka kaddara haka don haka nan sai ta bayyana a littafin shi gata babu wannan sunan Allah can kuma sai wani ya zo ya bada labari daga Imam Malik kuma sai aka ji ƙarin sunan Allah sai ya ce Imam Malik din ne ya ruwaito su asali haka ya bada ɗaya nan ya bada ɗaya nan misali bari ku ji daga cikin ƙurra'u akwai waɗanda suke haka naka samu malami makaranci kamar wa kamar al-Imam Nafi al-Imam Nafi inda Shatibi yake cewa fa zaka alladhi ikhtara al-madinata manzila sai ce wa qalu Isa thumma Uthman wa Shuhub almajirai guda biyu shi malamin ɗaya ne amma yana da karatun qur'ani launi biyu sai zaɓi almajiri ɗaya sai karantar da shi wannan ita ce riwaya qalun sai zaɓi ɗaya ɗalibin shi kuma sai karantar da shi ita ce warsh in aka zo a cikin karatun qur'ani daga malami ɗaya shine wa nafi'u sai a ji karatun ba iri ɗaya bane misali sai wannan yazo ya ce صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم سين يزيك أنعمت عليهم دي دقاء سيسي دقاء مالمي دا توبانين دقاء وندي زي سيبتوا أكا ورشياك في السني كرنتو والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لمين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم ومن الجمع مو أبا أنت ها Alhamza idan wani shi yazo mai zai mata sai kade sai sada da yace amau li mu'ani ko falahum ajrun ghayru mamnun idan kaddara kan shi kuma yazo sai yace falahum ajrun sai a me yasa sai yace nasiu ne malami na karanta ne sai a kai kun fa da ba sai yace nasiu sai a to dan ku yayi kuskure a duka daidai ne shi malamin ne yake da riwayoyi biyu sai ya ba wannan daya sai ya ba wannan daya ko kun fahimta jama'a bari ku gani
littafin muwatta ta Imam Malik a duniya ba a samu malami wanda ya shahara da ainihin wato karantar da dalibai da yawan ainihin wato daliban ba irin shi Imam Malik jama'a bari ku ga ikon Allah Imam Malik
kun ga wannan muwatta ce yanzu wannan muwattar ita ce kowa yake da ita a Najeriya data al-muwatta li Imam Dar al-Hijra Malik ibn Anas riwayati Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Andalusi riwayar Yahya to yanzu wannan muwattar fa ba ƙarya bane daga Maliku ne da hannun shi Imam Malik ya rubuta ta Yahya bai rage ba bai ƙara ba kun fahimta haka ya ruwaito ta ana nan sai kuma ga wani almajiri mai suna Suwaid ibn Sa'id al-Hadathani shi kuma gashi al-Muwatta min Imam Malik ibn Anas riwayati Suwaid ibn Sa'id al-Hadathani yanzu wannan muwatta da wannan muwatta suna kama da juna ne amma ba irin su daya ba
na'am
ta iya ya kabudo hadisin farko dake nan sai kaga sam babu shi a nan ko kuma yana nan amma sai an tafi can wani wuri ba ga an shalla shi an ainihin kai shi to ya za ka ce sai ka ce ba daga Imam Malik ba ne daga Imam Malik ana nan sai ga wani shi kuma ƙarshen rayuwar Imam Malik shi kuma ya zo ya ainihin ruwaito muwatta shi kuma sunan shi Muhammad almajirin Abu Hanifa ne da Abu Hanifa ya rasu sai ya kwashe sai ya dawo daga Kufa sai ya dawo Madina sai zo ku muwatta wurin Maliku sai ya ruwaito muwatta da ruwaito muwatta sai ya gabas da ita wajejen kasashen Indonesia Pakistan ina ne nan dai Afghanistan da sauransu dan haka yanzu sai ga an babban malami a kasar Afghanistan sai kace mishi muwatta riwayar Yahya sai ce yana jin labarin ta ne
na'am
bai ma taba ganin ta ba kai ku ga ta nana sayawa naira 350 a garin ku to kai ma kuma in yace maka shi muwatta wurin shi riwayar Muhammad ce sai kace kai na sunanta kake ji baka taba ganin ta ba amma duk daga malami ɗaya to me yake faruwa malami ne shekara 40 a duniya yana karantawa abin da ya rubuta bayan shekara 10 sai ya ƙara wani abu ka fahimta yanzu wancan da ya tafi da abin ya tafi da abin da babu ƙarin da wannan yake da shi lokacin da kai da aka haife ka a bayan su ka zo ka hada sai ya zama muwatta ce daga Imam Malik ta hanyar wa ta hanyar Malam Muhammadu muwatta daga Imam Malik ta hanyar Malam Suwaidu muwatta daga Imam Malik ta hanyar wa ta hanyar ainihin Yahya to me zai faru amma kuma wannan akwai ƙari wannan akwai ragi wannan babu wannan hadisin ma kakab a ciki to yanzu ya kenan ka isa ka ƙaryata baka isa ka ƙaryata ba sai da aka kaji yadda abin yake faruwa dan haka sai aka samu wani babban malamin hadisi a yanzu mai suna Malam Salim yana kasar Jordan sai ya zauna ya tattaro duk waɗannan muwaddodi na almajiran Imam Malik sai ya yi insijami tsakanin su ya rinka hada su abinda wannan bai da shi sai ya dauko sai ya kara nan sai ya kara nan sai ya kara nan sai ya kara nan dan haka a cikin riwayar daya daga cikin riwayoyin muwatta sai ga hadisin innamal a'malu binniyat wa innamal kullu mri'in ma nawa
amma duba muwar barka da kake da ita babu wannan hadisin kakab a ciki dan haka da ya tashi sai tabbatar da wannan hadisin da ya tabbatar da wannan hadisin sai ya tsaya dogon bayani a ƙasa ka gani gashi kitabu tahara babul amali fi riwayatin babu ma jaa fil fil wudu'i sai kawo shi
shi da nan bane
dan haka sai da ya mukaddima jama'a kusan shafi 200 mukaddima dan ya tabbatar da bayanai da asalin da yaya aka yi ina aka shiga ina aka fita yaya aka yi duka sai da ya kawo gashi nan ya sa hadisin innamal a'malu binniyati dai wanda asali babu shi a cikin riwayarka amma Maliku ya taba rubuta innamal a'malu binniyati da isnadin shi a wata riwaya da ya ba wasu dalibai haka in ka ce ba daga Imam Malik bane ka kayyata waɗannan daliban ne to ba makaryata bane ku ko kun fahimta jama'a to kun ga yanzu wannan ziyada ce daga wa daga almajirin Imam Malik ya zo da ita akan abin da Imam Malik ya rubuta wanda mu ba mu sani ba sai mu duba shi amintacce ne eh shi wannan da muke da riwaya shi amintacce ne eh shi kenan sai mu karba gaba da ko kun fahimta jama'a
yawa saboda haka aikin haka ake ainihin wato tsayawa ana kula da yadda ya kamata yanzu dai kowa ya fahimci waɗannan matsalolin da muke magana ko to kuma wannan dai amsa ce ga maganar wancan bawan Allah wanda ita ce ta kai mu ga wannan tattaunawa to sai kuma yake cewa wa alaikum assalam wa rahmatullah ina muqabilin ma'ruf idan ka kawo hadisi daya sai ka gano mutumin kirki ne ya kawo shi sai aka samu wani mutumin banza ya ruwaito shi wannan hadisi sai ya saba mishi to shi ruwayar mutumin kirki shine ma'ruf ruwayar mutumin banzan shine munkar shine muqabilin shi menene muqabilin mutumin kirki mutumin banza to menene ruwayar mutumin kirki ma'ruf to mitace riwayar mutumin banza munkar shine muqabil kawai eh wa ma abdafi shine fa in khulifa fa in khulifa ko kace fa in khalafa arrawi ma abdafi idan ne riwaya ya sabawa mutumin kirki ya saba din kuma shi yana tare da rauni to rauni ne nake fassara mana ko a ce rauni rauni ai kawai in kace rauni a ilimin hadisi jarh ne ba mu fassar ba baka fassara ba misali rauni Abu Hanifa ƙarya ce ba ƙarya bace mantuwa ce ko rashin hadda ko kun fahimta to amma rauni al-Khasib ibn al-Jahbar shi kuma rauni ne ba na mantuwa ba na ƙarya ne a ƙarƙashin wannan kaga kenan yanzu ana buƙatar a gane me ya fassara rauni shine nace mana raunin yana faruwa ta hanya biyu ko ta hanyar hadda ko ta hanyar hali ka fahimta eh abin kuma yana da sauƙin ganewa fa misali jama'a yanzu misali mahaifinka yana da gona sai ka zo ka ce jama'a mahaifina yana da gonar doya sai ka ce ba ta dankali ka ce san ba da gonar dankali shikenan kowa ya ce da kai dan shi ne sai wani wanda shi bai ma san mahaifinka ba gaba daya ka ji fa ko kuma kaddara ya san shi amma dama mun sha kama shi da ƙarya a cikin nashi labarin balle sai ya zo da labarin ka sai ya zo da ƙari sai yi da cewa mahaifinka yana da gonar doya da kuma gonar kiwon kaji sai yi cika da Allah kai kaɗai ma in ka ba mu labari ba ma karɓe balle ka ƙara a kan labarin wanda muka san nashi tabbas shi ne yanzu ya zo ya saba maka ne a kan magana da ka faɗi ma'abba'afi wanda ka kiyaye ko ba shi haka su da ya zo ba da labari ba za a karɓa ba don yana da rauni balle ya saba wa wani wanda yake tabbatacce akan maganar to ga wasu bayanai da nake so in karanto mana jama'a waɗanda malamai suka yi su dangane da tabbatar da ina son ku san abin da yasa jama'a su irin su Amr Abdulmunim din sun zo suna zargin wasu daga cikin mutaakhirina kamar su Ibn Hajar kamar su Imam Az-Zahabi kamar su Al-Imam Al-Baihaqi da makamantan su cewa sukan inganta riwaya kai tsaye ba tare da sun dubi menene mutaqaddimuna menene kaza a bari ku ji daga Ibn Hajar da kanshi tare da dai dama shi ya faɗi wannan maganar ko ba kai tsaye sai in bata saba ba sai inda kaza sai inda kaza ko to bari ku ji abin da ya kawo a cikin littafin shi yace wa inna an takuna munafiyatan bi haythu yalzamu min qabulha radd ar-riwayat al-ukhra yace ita riwaya idan aka zo da ita ko dai ta kasance tana kore riwayar farko wanda lazimi in aka karbi ita wannan din to za a tura waccan dan ba zai yi a karbi guda biyu masu karo da juna ba in an karbi wannan to za a tura waccan tunda suna karo da juna sai ce fa hadhihi allati yaqa'u at-tarjihu bainaha wa baina mu'aribiha yace to irin wannan riwaya ita ce ake tsayawa a gwada ina fata an gane fa yuqbalu ar-rajih wa yuraddu al-marjuh wadda aka karkata akan ta sai a karbe ta ita kuma dawar wadda aka rinjayar sai ai watsi da ita washtuhira an jam'in min al-ulama al-qawl bi qabul az-ziyaba mutlaqan min ghairi tafsil yace na bana ta shahara daga tattaruwan malamai da yawa cewa suka ce ana iya karban ziyaba da tazo akan hadisi karara kai tsaye ba tare da wani kaidi ba ba tare da wani bayani ba kai suka ce in dai kari yazo kai sai a karba ko kun fahimta jama'a wannan maganar bari ku ji abin da Ibn Hajar ya faɗi a wani littafin shi mai suna An-Nukat al-Ibn Salah yace wa fihi nazarun kaseerun yace wannan magana akwai gyara ne yawa a cikin ta li'annahu la yuraddu alaihim al-hadith li'annahu la yuraddu alaihim al-hadith alladhi yattahidu fayarwihi jama'atun min al-huffaz al-asbad ala wajhi wa yarwihi thiqatun dunahum fi al-dhabt wa al-ittiqan ala wajhin yashtamilu ala ziyadatin tukhalifu ma rawahu إما في المتن وإما في الإسناد فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يرسل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم ما هي كتوا أقول جاراني يوا أتكي مغانا الدباءة وي كويدة الرواية تازو قالي تي أكن وابا أينين أكي ديت سي أكربا سي تي ينزن أكسامو تتور أمين تتو سرويتو مغانا الدهكي ana da yakinin suna da hadda kuma sun hadu da yawa sai aka samu wani ya ruwaito wannan abin da suka ruwaito amma ya saba musu shi kadai yace ka gaya min ta yaya za a iya karban maganar shi a jefar da tasu ba zai yiwu ba to ta yaya za a iya daukan tashi da tasu a hada a aiki da su bayan suna karo da juna dan haka sai yake cewa wala siyama in kana shaykhun mimman yajma'u hadithahu wa ya'tani bi marwiyatihi kazuhri wa adrabihi musamman a ce in malamin su mutum ne wanda yake hada kan ruwayoyin shi ya tace su kafin ya bawa dalibai kamar Imam Az-Zahabi da shi da makamantan shi Imam Az-Zahabi in ya ba wannan dalibin ya ba wancan dalibin ya ba wancan dalibin ba kawai duk abin da ya ruwaito yake bayarwa ba sai ya hada shi da kanshi ya tabbatar abin da zai ba wannan ya ba wannan an je gaba an hada ba zai rikici ba Imam Az-Zuhri akwai malamin da ba sa wannan aikin kawai ka zo sai su baka in ka zo sai su baka can ku je ku karata Imam Az-Zuhri sai ya tsaya ya tantance kafin ya baku dan haka daga baya ba a samun riwayoyin shi daga daliban shi sun samu karo sai an samu wani mai rauni wanda kenan matsalar ba daga Zuhri bane ko kun fahimta jama'a to malam bai ci gaba da bayanai masu ainihin tsaro akan wadannan dan haka daga ƙarshe abin da ainihin yake cewa bi haythu yuqalu innahu law rawaha la sami'aha minhu huffaz ashabihi wa law sami'uha la rawaha wa lama تطابقوا على تركها والذي يغلب على الظن في مثل هذا وامثاله تغلب راوي الزياده كنجي با ita irin wannan aka samu haka idan shi wannan da yazo da ƙarin mutumin kirki ne ba a cewa ƙaryaye amma sai a kuskurantar da shi a ce yayi kuskure musamman idan daga malami ne irin wa irin Imam Az-Zahabi ba za a komar da kuskuren sama ba ina fata an gane sai ce wa qad nassa Shafi'i fi al-um الامام الشافعي اتكلم تافن شان ام راكاو قررا على نحو هذا فقال في زيادة مالك ومن تبعه في حديث فقد اتق منه ما اتق إنما وهمة الرجل بخلاف من هو أحفظ منه شافعية أنا كسكرا تبدا متنة إن يساطع واندي تيشك أرتم هدى ما فاتا عنواني أو بأن يأتي بشيء يتركه فيه من لم يحفظه عنه كوكما إذا شيوا من يزود ونأبو نرواية واندى يحدثوا دا داريشي شكا جاوة سيدة أبو المثالي إمام الظهد نمال منكو بيتاشي كافين يباكو رواية رفي بيتاشي يبا وانا وانا يبا وانا وانا سواكا ساموني طالبون بكرنباني سيجي أكو وطن زيادة دا مال منشي يجيفر سيجي دارا عتاشي ديتاشي سيرويتو تقبادا هناك تاي سيأ كسكولان تبشي سبو دوانا عبري سيجي وهو عدد وهم عدد وهو منفرد naka samu sunan tayi ne shi kuma shi kadai ne aka samu sabani sai yake cewa fa ashara ila anna ziyada mata tabammana mukhalafat al-ahfaz shafi'iyya ne akan cewa duk sanda aka samu kai wanda yake tattare da sabawa wanda ya sani wannan riwayar hadda aw al-akd ko kuma samu kai daga mutum ya saba wadanda suka fi shi yawa anna hata kunu marha malik to sai kawo misalin da yake tattauna akai yace wannan karin da Imam Malik yayi man tukhamis fiha man huwa ahfaz minhu riwaya Imam Malik bata saba wanda yafi shi hadda ba wala aksara adadan bata kuma saba wa adadin jama'a da suka fi shi yawa ba dan haka sai yace wa qad zakara Shafi'i hadha fi mawadhi'i kathira Imam Shafi'i ya faɗi irin wannan maganganun a wurare da yawa ma yaqulu a wurare da dama sai ka ji yace al adadul kathir adadin mutane da yawa aula bil hifz sun suka fi dacewa min al wahid fiye da guda daya misali jama'a malamai ne nan kowanne matsayin haddashi ta kai 70 bisa 100 suka taru su bakwai suka haddato abu sai aka samu wani malami wanda shi kuma haddashi shi ma matsayin ta daya da tasu shine 70 bisa 100 to ku duba jama'a mutum uku wadanda karfin haddasu daya da mutum daya sun haɗu su uku akan ruwaito masazi ɗaya shi kuma ya ruwaito wani masazi daban wanda ya saba musu tsakani da Allah wannan ana buƙatar mu ai ko a kasuwa aka je wannan aka nemi ɗan kasuwa ba su raba baddama haka ne kuma haka ba da wanda ya zo maka cinikin naira 50 da mutane biyar da suka taho tare za su yi maka cinikin naira 50-50 su biyar wanda ya zo da naira 50 zai sai omo wadannan kuma ba su su biyar kowa da naira 50-50 ba su sai omo wannan za ka karkata ka saurara nan an miƙo naira 50-50 so biyar nan kuma an miƙo naira 50 so ɗaya sai ka ce da Allah malam ina zuwa ba haka ake ba sai da haka misali ne mai sauki wannan Allah madaukakin sarki ya taimaka to ga wasu maganganu daga wasu malamai bari ku ji su Ibn Khuzaimah a cikin littafin shi bari ku ji abin da ya ce cewa lasna nadfa'u an takuna ziyada maqbula min al-khuffaz mufa ba ma ture za a iya karban kari daga mahaddata mahaddata sun zo da kari akan abin da wasu mahaddata suka zo da shi za a iya karbe walakin ma naqulu sai dai cewa muke idza takafa'at ar-riwatu fi al-hifz idan masu riwaya suka yi daidai a wajen hadda wal-ittifaqi da wajen nafizin abin da suke ruwaitowa yayi daya فروى حافظ بالاخبار زياده في خبر قبل زيادته فك سامون محدثي wanda yake yana haddace hadisi sai yazo da wani hadisi wanda ba mai muna da hadisi amma sai yazo da shi da kari sai yace za a karbi wannan ainihin wato karin nashi dan muhaddaci ne yazo da abin da yake kari ne akan abin da wasu muhaddata suka zo da shi amma sai yace fa iza tawaradat idan aka samu ainihin wato al-akhbar hadisi sun zo fazada sai aka samu wani muhaddaci ya yi kari wannan san mislihu fil hifz duk da shi ne muhaddaci ne amma a wajen yadda bai kai kamar su ba ziyadatan lam takun tilka ziyada maqbula yace wannan ziyada ba za ta karbu ba tunda me ziyada ta shi da ta zo ta saba kuma su sun fi shi yawa idan da a ce sun fi shi yawa kuma yanzu da kari kuma shi ne muhaddaci ne kuma karin bai saba ba za a karba kamar hadisin kada ya tsaya a sallah hadisin kada ya tsaya a sallah jama'a mutum goma ne suka zo da shi cewa kana sallallahu alaihi wa alihi sallama yushiru bi isba'ihi annabi yana nuni da yatsan shi
akwai mutum daya shine Za'idatu dan Qudama, shi ma dan makarantar wadancan mutane goma ne, sai yazo da wannan lafazin cewa kana sallallahu alaihi wa sallama yushiru bi usbu'ihi, yana nuni da yatsan shi, ba yazo da shi kamar da suka zo da shi ba, sai yace wa yuharrikuha, amma yana kadata yanzu ya yuharrikuha, babu a riwayar wadancan mutum goma amintattu ne, to wa yuharrikuha sabani ne, a'a sai malamai suka ce al-isharatu ma tanfi tahrik, nuni baya kore kadawa, kadawa bata kore nuni, a karkashin haka zai yi wa ce ya miƙe hannun ya kada ko ba zai yi ba, zai yi dan sai ka miƙe kake kadawa, to a karkashin haka ashe yanzu Za'idatu dan Qudama da yazo da ziyadar da ɗan makarantar su mutum goma suka haɗu akan su ba su zo da ita ba, ziyadar nan tashi ba kan take da tasu ba ko, to za a karba, dan haka malamai kaga duk malaman hadisi sai wanda suka fandare daga cikin wannan hayyizin dukkan su suna karban kada yatsa a cikin ainihin tahiyya a sallah, sai su ce saboda Za'ida thiqatun, kuma ba ya zo da abin da ya saba musu bane, ya zo da ƙarin ilimi ne akan abin da suka zo da shi, dan yadda suka ce yushiru shi ma ya ce yushiru, amma shi sai ya ce wa yuharrikuha, ko kun fahimta, to malam kaga ƙarin maganar ka kai da kake magana da zuwa yanzu Za'ida ba shi ne ya ƙara da wa yuharrikuha ba, malamin shi ne a tashi ruwa ya bashi da wa yuharrikuha, kuma ta yi su wadancin sun zo lokaci guda an karantar da su, shi kuma Za'ida ya zo daga ƙasar su shi kaɗai an karantar da shi, ko kun fahimta jama'a, to a ƙarƙashin wannan jama'a ba a kuskurantar da fiqa ko a ƙi karɓar ziyadar fiqa bi mujarradin ta zama ƙari sai in ta saba ko ta yi karo, kun fahimci wannan, kun ji wannan magana kenan, sannan wannan magana ba ta daga Ibn Khuzaimah muka samo ta, sannan sai kuma bari ku ji abin da Tirmidhi ya faɗi a ƙarshen littafin shi a cikin Kitabul Ilal, yace wa inna ma tuqbalu ziyada mimman yu'tamadu ala hizzihi, ana karban ƙari ne kadai daga wanda dama ana dogaro akan haddar shi, in ya zama tun farko in ya zo da hadisi shi kadai ba za a karba ba, dan ne zai zo da ƙari a karba, to kadai ana karbe ne daga wanda in ya kadai ki da riwaya za a karba, to in ya zo da ƙari ma za a karba, jama'a kun fahimci wannan, wannan magana kenan, sai ce wa fi su'alati fahmi lid-Dharqutni, a cikin wani littafi wanda al-Imam Sahmi ya rinka tambaya ad-Dharqutni, wadannan littafai na su'alat zan zo muku darasi akan su, muna da su jibgi a makarantar nan, wato tun zamanin da na yi muku wannan darasin karatun da ya gabata, ɗalibai suna da wahala haɗuwa da malamai a da, don haka za ka ci shekara kana ta nazari kana ta rubuta tambayoyi, kana ta rubuta tambayoyi, ran da Allah ya kai ka aikin hajji ko umara ko ran da ka ji wani malami ya zo garin ku, to a matsayin shi na malami ba a bar shi wa'azi, to sai kuma a ce za a kulla majalisi na ɗaliban ilimi, to wanda suke majalisin jama'a ku kiyaye a da, sai duk abu a tattaro tambayoyin ɗalibai kafin shi babban malamin ya zo, sai a tace su a wuri ɗaya, sai a samu wani zakakurin ɗalibi wanda ya iya gabatar da tambaya, sai ya zauna da takarda shi kadai, sauran ɗalibai suna saurare, sai ce ana gafarta malam tambayoyin da nashi da na sauran ɗalibai ne zai ta yi, to shine sai ka ji an ce su'alatu wani wani, tambayoyin wani ga wani, su waɗancan ɗaliban suna nan suna ɗan soko su ɗan abubuwa ne dai don abubuwan su ƙara gyaruwa, ko kuma in ka ji wajen tambayar da yi cikakken bayani irin yadda kai ka rubuta ta ba, sai ka fito da ita ƙarara, to littattafai ne manya-manya malamai suke su'alat na wani, su'alat na wani, su'alat na wani, har yanzu ana yi, baka je ga an zauna a Madina bayan an gama aikin hajji, sai a ce to shikenan kwanaki bakwai daga rana kaza zuwa rana kaza akwai babban malamin hadisi zai zo daga ƙasar Masar, ɗaliban ilimi duk wanda yake da tambaya ya zo, ko wani zakakurin ɗalibi a Riyad sunan shi Abdallah shi ne galibi za ga yana wannan aiki, yana da kwazo wallahi, matashi ne mai abin nan, ɗalibi sai ya bugo mini ya ce kaifa ahwalul muslimin fi Nigeria, matashi ne bai wuce dan shekara 29 zuwa 30 ba, sai bidiyo ya tambaya muku waya ma za ka zo aikin hajji bana, to kana da tambayoyi ne ka turo mini email dina, a tattara a tattara a tattara sai a zo, to akwai irin kalmomi in kana sauraron tambayoyin su'alatul ma'aribi da yawa albani, akwai yan kalmomi ne waɗanda zaka ga wani zai zo yana tambayoyin kai tsaye, ya ɗalibi, wani ce malam ne kaza,
malam me kaza amma zaka ji al-ma'rubin yana tambayar albani irin wannan zaka ji yana yana ce asallahu an yahfaza har mun rubuta albani tun tsire da dariya yace ta abbu innan naku sune mun nauyi wani lokacin fa saboda ina fata an gane to haka ake son akwai wanda ya dan iya hikimomi haka misali kamar Adamawa wani malami yana tafsiri to wani zaka ji yana abin nan yana al-amrani mudibbu yana dan taron shi da irin al-amrani mudibbu ana kaza ka gane yana dan gyara wani to wani kawai don zai yi dukkan haka ko kun fahimta jama'a Allah maraukakin sarki ya taimaka ba ga nan mai sa gurin yana tafsiri sai na gana sai ne ce ban kashiful gummati dan kashiful gummati ba shi sa gurin haushi yake bi amma ya ki magana shine randan sai ne ya rubuta wani dan kashi gashi nan a ba malan sadakar kaza na babaki kaza ban kashiful gummati shi ma sai ya ce au wato ban kashiful gummatin ma shi ma ne ta sadakar eh yake amma ku kun san ba na so ko ba san ban gashi fulgumata amma wani yake fadi to akwai irin wannan abubuwan jama'a sai da haka kun ji to a cikin su'alati fahmi wanda ya dara ku ne ce su'ila anil hadisi idha ikhtalafa fihi thiqat aka tambaya al-imam ad-Dariqutni an ga fatwa malam hadisi ne guda daya sai aka samu wadanda suka ruwaito shi sun yi sabani amma kuma dukkan su amintattu ne قال في امام الدارقطني يتي ينظر مجتمع اليه ثقتان سي ابو بي cikin sabanin da akai imamin mutum biyu suka hadu fayuhkam bi sihhatihi sai a hukunta cewa inda mutum biyu suka hadu nan ne ya inganta ayna jaa bi lafzin za'ida ko bi lafzatin za'ida ko kuma ainihin wato inda yazo da wani lafazi wanda yake kari ne akan abin da asali aka ruwaito sai yace fatuku ba mutulka ziyada min mutukanin wannan karin sai a karbe shi in ya zama wanda yayi shi kwararre ne wani hukuma ne aksarihim hifzan yace sai ayi hukunci a ba da gaskiya da inganci ga riwayar waɗanda suka fi yawa wajen hadda wa sabatan da kuma suka fi ainihin tabbata ala man dunahu ga waɗanda suke ƙasa da wannan jama'a kun fahimci magana ita ce maganganun da muka yi ta fadi abinda yake cewa in aka samu misali hadisi ne daya misali nake son muku mutane uku suka ruwaito shi sai aka samu su uku sun yi sabani sai a dubi za a iya hada mutane biyu lafazin su ko da a ce ma'ana daya ne misali wannan ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a ba da zakka wannan ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a ba da sadaka sai kuma wanda ya zo da wannan hadisin ya ce annabi ya ce a je a ba da haraji yanzu kaga da zakka da sadaka suna iya daukar ma'ana daya haraji fa to kaga misali sai aka ce mai haraji ya saba sai a ce to yanzu da wannan kaga an hada su to yanzu sai a rinja da wannan riwaya a karbe ta waccan sai a ce ta zama kuskure misali nake mana ko kun fahimta jama'a Allah maraukakin sarki ya taimaka to sa'an ne sai kuma mu koma cikin karatun littafin inda yake cewa wal fardun nisbi inda kuma ta ba wancan karatun na ja baki ne yanzu sharhi nake ta yi wal fardun nisbi hadisi wanda ya zama garibi ne inda kuma ta ba shi yace ana kiran shi amma in za a ce da nisbi sai a ce al fard wal fardun nisbi ko shi hadisi an nisbi wato menene hadisi nisbi shine hadisi garibi ne amma sahabin da ruwaito ba daya bane ba biyu bane ma ta iya yiwa guda hudu ne tabi'in ya zama kamar guda biyu ko uku amma wajen tabi'in tabi'in ne sai aka samu mutum daya ne kawai amma kuma da aka sake gangarowa kasa sai aka samu tabakar ta karu jama'a kun fahimta ma'ana sahabbai uku tabi'ai uku tabi'u tabi'in daya tabawa tabi'i tabi'in guda biyar yanzu duka dubi a tsakiya ne kawai wannan irin ne mai da shi garibi don haka yanzu garibi ne bin nisbati da hadhihi tabaqa wannan tabaka ce kawai ta jako to shine al-fardun nisbi in wafaqahu ghayruhu in aka samu wani shi yayi muwafaqa da shi kenan yanzu an samu hanya ta nawa an samu hanya ta duba wannan irin wanda ya zama guda ɗaya sai aka zo aka samu wata hanya sai ta bana ne sai ta bana biyu sai yace to fa huwa at-tabi'u wannan sabuwar hanya ko wannan riwaya da yazo ya dace da shi to ya zama al-mutabi'u al-mutabi'u ita kuma wannan riwaya ta zama ne ta zama mutaba'a ita kuma waccan ta asalin fa ta zama mutaba'atun alaiha wadda aka yi wa mutaba'a ita kuma wannan almutaba'a ita ce wadda ta biyo almutabi'a ita ce wadda ta biyo wanda ya ruwaito ta fa shi kuma almutabi' ko kun fahimta jama'a yawwa sai nan yake cewa wa in yujida matnun tun aka samu wani matni yushbihuhu wanda ya kama da shi a can baka cewa mutaba'a mutaba'a ko mutabi'i mutabi'i har sai ya zama ya zo da lafazin ya yi daidai da na farkon ya yi keke da keke misali annabi ya yi umarni da abada zakka sallallahu alaihi wasallam sai mu zai ce annabi ya yi umarni da abada zakka ko kuma sai kara annabi ya yi umarni da abada zakka wanda zai ce annabi ya yi umarni da abada zakka fi da kai a wurin malaman hadisi duk daya ne ziyaba ce yazo da ita kuma shi amintacce ne mun ji yadda take bata saba ba to amma annabi ya ce abada zakka sai mu ce annabi ya ce abada sadaka to lafazin da yake daya ba amma ma'ana fa zata iya zama daya to sai malama yake cewa fa in yaji da mutum in ka samu wani mutumi yushbihu wanda yayi kama da shi wancan na farkon fa huwa shahidu shi wannan mutumin da aka samu a yanzu shine shahidi ita ce zaka ga an ce wannan riwayar tana da ainihin shahidi ko kuma tana da mushahada menene shahidin wannan riwaya wato wace riwaya ce ta zo wadda ta sheda ta annabi ya ce a bada zakka sai muka zo muka ce a sai wani ya ce eh ga wani ya zo da lafazin cewa annabi ya ce a bada sadaka sai mu ce to shikenan yanzu an kara wa maganganun karfi ko to shine shahidi dan haka ka kiyaye mutaba'a ita ce lafazin farko da na biyu su yi daya shahidi shine lafazin farko da na biyu ba su yi daya ba amma ma'ana daya kun fahimta da ke jama'a to sai malam yace wa tatabbu'i turki li zalika huwa al-i'tibaru to bibiyar hanya li zalika dan neman mutabi' da neman shahidi neman dan waɗannan abubuwa biyu kana da hanyar ka wadda ka hukunta ta cewa gharib ne an-nisbi sai ka ce kana son ka nemo mata tabi'i ko shahidi to wannan yawon da zaka rinka yi a cikin littafin hadisi huwa al-i'tibar shi yake kira i'tibar to yanzu kowa ya rufe littafin jama'a wannan na daga cikin abin da ne ishara a darussan da suka gabata nace wannan aikin sai an koya maka ba za ka taba iya shi ba sai an koya maka in ba haka ba ko sai ka ƙara rayuwarka kana neman hadisin ma baka san yadda ake ba amma malaman hadisi suna da sirrorin su na zo muku da sirrorin yau insha Allah ta'ala kun ga kafin nan dai tukuna ga wani littafi wanda daga cikin tafan makarantar nan ka same shi ka karanta wanda wani malamin hadisi a kasar Masar ya rubuta shi mai suna Abu Mu'adh Tariq ibn Abdullah gashi na Ibn Muhammad yace al-irshadat fi taqwiyatil ahadith bishawahid wal mutaba'at yanzu nan wannan kaida da na gama muku sharhi ita ce nan ya kara maka sharhin ta littafi mujalladi guda yace ga nuni ga barusa wannan da yadda ake karfafa hadisi da mutaba'at da shawahid dan haka ka samu wannan littafin ka karanta to yanzu abinda ni nake so in yi mana sharhi a nan shine wata hanya ce za ta saukake mini na ainihin wato dauko wannan littafi na nasa'i kamar yadda muka fadi a darasin baya na dauko wannan littafi na nasa'i sai na dubo hadisi sai na hukunta hadisin nan yana da inganci kuma garibi ne amma ina son in samu wata hanya wadda za ta tagazawa hadisin wadda zai ƙara samu wata hanya da za ta karfafe shi waɗannan littafai ne na fara gaya muku cewa sai ka dubi in hadisin marfu'i ne ga littafan da ake duba ko idan daga annabi ne in hadisi ne fatawa ce daga sahabi ko tabi'i na gaya muku ga irin littafan idan marfu'i ne muka ce sai ka dubi waɗannan littafai da ake kira kutubus sitta ba sitta sahaha ba sitta saha kuskure ne babu wata kalma sitta saha wurin malamai in ka fada ma a duniyar ilimi dariya za a yi maka kutubus sitta ake cewa ko ka ce kutubul ummahat wato uwayen littattafai da ke dauke da hadisan musulunci
to sai ka duba a Nasa'i ka gani eh to sai ka duba Ibn Majah ko Tirmidhi ko makamantan haka to amma bari ku ji jama'a nazo muku da wasu tafai ne waɗanda suke taimakawa ayi ainihin wato wannan aiki a zar sauki kwarai da gaske ala aje mu wannan tunda mun gama da shi aje sa ta tafi kun ga waɗannan tafan jama'a idan hadisin nan yazo cikin Bukhari ne da Muslim ai in hadisin asalin yazo cikin Bukhari ne kana son ka nemo wata hanyar tashi to akwai littattafai da malamai suka rubuta suna kokarin hada hadisan da Bukhari da Muslim suka ruwaito dubu wannan littafin dashi al-jam'u baina sahihain al-Bukhari wa Muslim idan ka dauki wannan littafin ka dubi wannan hadisin naka yana magana akan aure ne to sai ka duba wannan littafin a babin aure mai yiwa sai ka ganshi sai ka ji ya ce maka Muslim ma ya ruwaito shi kaga ya rage maka sai ka tafi Muslim sai ka dauko isnadin Muslim sai ka gwada da hanyar ka wanda dama ka samu ta a Bukhari idan a Muslim ne ka dauko hadisin sai kaga hadisin yana magana dangane da jihadi sai ka dawo cikin wannan littafin a babin jihadi sai ka duba babin jihadi me yiwa sai kaga wannan hadisin abinda yasa muka ce me yiwa dan idan hadisin Bukhari da Muslim ba su hada akan ruwaito shi ba zai kawo ba to in ko sun hada akan ruwaito wa sai kaga ya kawo to idan ya zama ya kawo sai kaga ya kawo sai ya ce maka yana nan cikin Bukhari a Bukhari kuma mai yiwa ma ya ce maka a wuri kaza saboda haka sai ka koma sai kaga a zan sauki ka sake samu mishi daya hanyar jama'a kun ji wannan hanyar to waɗannan littafan malamai sun rubuta su da dama kaga al-jam'u bainas sahihain gashi nan wani babban malami ya rubuta shi al-Imam al-Hafiz Ridaddin Abu al-Fadl al-Hasan ibn Muhammad al-Saghani wannan littafin mujalladi biyu ne a wannan mujalladi ɗaya ne sannan ga al-jam'u bainas sahihain da malam abda ainihin wato Abdul Haq ibn Abdul Rahman al-Ishbili shi kuma mujalladi hudu ne sannan ga al-jam'u bainas sahihain al-Bukhari wa Muslim da malam Muhammad ابن فتوح الحميدي با حميدي wannan malamin Bukhari bane sahihul Bukhari a wani ne wannan karmin shirye rai kaga wannan littafin gashi mujalladi biyu ne sannan daga baya bayan nan aka samu wani babban malamin hadisi mutumin kasar Mauritania buzu ne gashi shi kuwa da yayi abin shi ma yayi sharhin abin shi mujalladi biyar ne gashi Zadul Muslim fi mattafaqa alayhi al-Bukhari wa Muslim an gane sa'annan sai malam Fuad Abdul Baqi wani babban malamin kasar Masar ne shi kuma yace al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alayhi ash-shaykhan to waɗannan littafan amfanin su shine ne hadisin da ka samu a Bukhari ko a Muslim kana so kaga ɗayan ya fitar da shi sai ka duba in a Bukhari ka samu shi sai ka zo wannan littafin ka duba in Muslim ya ruwaito shi sai kaga ya ce maka Muslim ya ruwaito shi sai ka tafi kaga ka samu hanya mai sauki idan a Bukhari ka gani sai kaga haka ko kun fahimta jama'a to idan Nasa'i ka dauka fa ko Abu Dawud ko Ibn Majah waɗannan littattafai guda uku to da na hudun su shine Tirmidhi ma'ana dai hadisin da ka gani yanzu a cikin Tirmidhi ka gama hukunta shi ya zama garibi kana son ka tafi nemo hanyoyin shi to ga irin littattafan da za su yi maka jagoranci nan kuma ka duba wani malami yace Ar-Riyadul Murba'a fi mattafaqa alayhi al-arba'a hadisan da malamai hudu Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah suka ruwaito su ne tara maka anan dan haka kaga hadisin a Nasa'i kaga zo ka ce maka al-gafata mal wallahi an ba mu assignment ne a haya Islam muna son mu ji ko Ibn Majah ko wane shi ke nan sai ka zo ka duba nan in dai hadisin ya zo a waɗannan tafan guda hudu sai ya kawo maka shi nan to kai amfanin da zai maka yanzu shine in yace maka kai ka gan shi a Nasa'i sai yace maka Ibn Majah ma ya ruwaito shi in ka dauko Ibn Majah mai wa sai ka ga wata hanya sai ga ka karu da hanyoyi madadin ka tafi dalibe ko kun fahimta waɗannan sun sauƙaƙe maka dan haka yanzu nan duk wani hadisi da ka san Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah sun hadu akan fitar da shi yana nan to sa'an nan idan ya kasance kutubu sittani sune Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah idan kaga hadisi cikin Bukhari kana son ka ji Muslim ya fitar da shi Nasa'i ya fitar da shi, Abu Dawuda ya fitar da shi, to in ka duba shi anan ka ganshi sai ka ji ya ce maka wannan hadisin naka da ka samo shi a Bukhari to yana nan a Muslim a wuri ka ba, yana nan a Tirmidhi a wuri ka ba, yana nan a... sai ka je ka bi waɗannan tafan sai ka tara su a gaban ka sai ka dubi isnadin, daga nan sai ka iya gano isnadin an samu wasu isnadodin ƙari akan wanda kake da shi zassauki, ma'ana wani ya sauƙaƙe maka ne hanya, ko kun fahimta. Wannan littafi sunan shi Sahihul Huffaz fi mattafaqa alayhi al-a'immatu sitta, hadisin da malamai shida suka hadu a kai. In ko malamai bakwai ne fa, su ne Imam Ahmad da Bukhari da Muslim da Nasa'i da Ibn Majah da Abu Dawud ko da Tirmidhi, malamai bakwai shi. Kuma in ka duba anan sai ka ga ya kawo maka waɗannan malamai bakwai din. To daga nan kuma ka ga dai ai Allahu ya tawallaka, ai an dan rage maka hanya ko, to tayi duk sabanin haka ne, ka ji matsala. Shi hadisin naka da ka gani a Nasa'i ba wanda ya ruwaito shi sai Ibn Majah, to kaga waɗannan tafsirin duk ba za su taimake ka ba, tunda waɗannan mafi karanci suna hada hadisin da ya zo a littafi 4 ko 6 ko 7, babu littafi 3, babu littafi 2. To ya za ka yi? Shi ne aka samu wani malami shekara 700 da ta gabata ya zauna shi kuma ya maka wannan aikin, shi ne Al-Hafiz Al-Mizzi, sirikin Ibn Kathirin ne, bana Ibn Kathirin yana auren yashi, Ibn Kathirin mai tafsiri ɗalibin shi ne kuma yana auren yashi, kuma wannan darakta ne na Darul Hadith Al-Ashrafiya da ke Dimashqul Sha, bayan shi ma graduate dinta ne, wurin ya karatu ya fita ya rubuta wannan littafi mujalladi 17. Shi wannan littafin babu hadisi ko kwaya ɗaya a cikin shi cikakke, taraful ahadith ne, gefen hadisi ne. Shine hadisin ka da ka gani a cikin wannan littafi na Nasa'i an ce min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, sai kai kokarin gano waye wannan hadisi, ai ka gan shi anan ko, to sai ka zo sai ka duba sai ka ga, ko kuma ba haka ba me ka rike a lafazin hadisin min husnil islam, iya abin da ka rike kenan, zo ka duba nan, kana dubawa nan in ya kawo hadisin. Misali yanzu bari ku ji wannan, lamma tu'ina Hiram ibn Milhan wa kana khaluhu yawma bi'ri mauna, yace maka al hadith. To yanzu kaga wannan hadisin sai ka maka kha, in ya kawo maka kha wai Bukhari, sai yace fil magazi, Bukhari ma a cikin kitabul magazi. Malaman da suka zauna suka yi hakiki su Dr. Bashar Awad, su kuma sai suka ɗauko maka shafukan a babu al-Maghazi din mujalladi na 5, shafi na 135, lamba hadisi ta 4000 da ainihin wato 92, an Hibban ibn Musa an Mubarak an kaza, sannan kuma sai Sinu, yana nufin Nasa'i haka. Dan haka nan ce kat, duk wani hadisi da ka sani ya zo a cikin littattafai da waɗanda aka buga da waɗanda ba a buga ba, don shi ya yi amfani da damar da ya samu ya yi shugabancin wannan makarantar, makaranta ce da an tara mata littattafai, sai amfani da littattafan ya yi wannan aiki. Har malamai suka dawo daga bayan shi suna shaida da cewa suka ji an ce Hafizul Mizzifa bai ambace shi ba a cikin tuhufa, sai ce ta akwai matsala ke, to ina kai ka samo shi? Ko kun fahimta jama'a? Sannan na biyu, aka samu ainihin malamai suka zauna suka yi wannan aikin fa, gashi qurratul ainaini fi atrafis sahihaini, idan kaga hadisi a cikin Bukhari, a cikin Bukhari ka ganshi, to zaka iya duba shi anan, zai taimake ka ya nuna maka cewa wannan hadisi Muslim ma yana da shi. In ko baka ganshi anan ba, to kaka bata lokacin ka, kaka tafi ko ina neman shi, ai kaka tafi Muslim neman shi, bashi a Muslim. Ka gan shi a Bukhari, sai ka zo ka duba ba shi a nan ko ba shi a Muslim. Ka gan shi a Muslim, sai ka duba nan, baka gan shi ba, to ba shi a Bukhari, tafi neman shi wasu tafan. Ka ga wannan ma nesa ce ta zo kusa. To sa'an nan sai kuma wani malamin har wani shi kuma wannan littafin gashi jama'a ina ga mujalladi 2 ne wannan, ba yawa ne da shi ba. Sai wannan Mawsu'atu Atrafil Hadith An-Nabawi Sharif, wannan shi ne mujalladi 15. Da haka ya kira shi mausu a wato encyclopedia, taska ce ta gefen dukkan hadisan annabi. Don shi wannan kwanan nan ya yi aikin, don haka ya samu littafin da waɗanda suka gabatar shi ma ba su samu ba.
to shi ma wannan in ka duba zai taimake ka rinka gano yaya kaza yaya kaza gashi izara mai tumul jamra bi sab'i gashi sai ce gashi yana nan cikin kaza yana nan cikin kaza ina nan cikin kaza zai tabbatar da fara sai kai tattaro da fanka na dubawa kaga zai taimake ka wajen gano littafan da zaka duba ko kun fahimta jama'a sannan sai kuma wani malami gashi tafsirul manfa'a bi kitabin menene miftahu kunuzus sunna wannan shi ma ainihin wato malam Muhammad Fuad Abdul Baqi yayi waɗannan littafai kutubu sita su ne ya ambace maka lafuzan hadisan farko-farkon isnadan babukansu da sauransu gashi na taƙaita mana ne naga lokacin goda baki ya to jama'a sannan ga sai littafin Fihirasatu sunan littafin kenan Fihirasatu domin taɗin ba marbuta ba ce maftuha ce Al-Fihirasatu ta Ibn Nadim shi wannan Liberian ne asalin shi ba malami bane aka gina library sai aka sa shi aiki daga to da ya zauna shi la ilaha ula'i wala shi ba malami ba shi ba ɗalibin ilimi ba sai ya zauna gaba ɗayan sai ya tabi yana ba da labarin littafai da ainihin yadda gefen hadisansu yake da makamantan haka ina fata an gane shi wannan ya fi amfani wajen faɗa maka sunayen littafai za mu zo mu yi wani darasi a kai insha Allah ta'ala waɗannan kaɗan daga littafansa za su taimaka maka kenan wajen idan ka ga hadisi a wani littafi kana son ka ga ko wani littafi kaza ya fitar da shi wato zaka yawan i'tibar kenan dan haka yanzu kun fahimci me ake nufi da i'tibar i'tibar shine ina da hadisi na wanda ya tabbata amma yana da hanya daya ina so in samu mishi hanya ta biyu a wannan makarantar ko a wata makarantar a wannan makarantar ko a wata makarantar ma'ana shine hadisin nan Aisha ce ta karantar dan haka su waye ba a ji hadisin a wurin su su Abu Salama ta dan Abdurrahman dan Auf sune almajiran Aisha su Masruq su Urwa to shikenan sai nazo ina son in ji banda waɗannan ɗaliban na Aisha guda uku ko akwai wasu sai na fara yawon nema can sai na ji ga Amratu Amratu ma almajiran Aisha ce ta ruwaito a cikin Baihaqi kaga a cikin makaranta an ƙara samun wata hanya sai ya zama na fita daga makarantar sai na samu a makarantar Jabir ma ya karantar da hadisin sai na samu a makarantar Abu Huraira shi ma ya karantar da hadisin to yawon neman nan shi yake kira i'tibar me amfanin wannan yawon neman shine ƙara wa hadisinka dake da ƙarfi tabbatar da ingancin hadisin kada bai tabbata ba hanya ce kake da ita bata tabbata ba misali matasa masu zafin kai ba su karantu ba Malam Nasiruddin Al-Albani fiye da shekara 50 a cikin littafin Hijabul Mar'atul Muslima ya kyautata hadisin Asma da Annabi ya ce wa Asma idan yarinya ta balaga bai halatta ga komai nata ba sai fuskarta da tafin hannu sai kyautata waɗannan sai kyautata hanya hadisin yace hadisi ne hasan sai yan bana bakwai suka taso sai suka dan samu kwarorin hanyoyi kwaya uku sai suka ce waɗannan hanyoyin din masu rauni ne madadin su je su tuntube albanin nan mana ina ka samu hanyar da ka kaza yayi musu bayani sai kawai sai suka tafi suka ce ai albani ai dama bai iya ba ai kaza ai ake ta so ya basu to da ya zage kwanduwar shi ba ya je kwaso hanyoyin da ba su taɓa jin sunayen waɗannan littafan ba sai kuma kowa ya nemi maɗaba'ar da ke buga littafin shi ta janye daga kasuwa ta janye nashi daga kasuwa magana ta riga ta yi nisa duk waɗannan littafan nasu muna nan da sunan da suka yi wannan wautar to littafi ko ya zo Afirka kuma ai ya haura kogin Maliya magana ta ƙare saboda haka kafin kai gaggawa cewa hadisin da wane ya inganta bai inganta ba sai ka ce kana son ka ga hanyoyin da suka taimake shi wajen inganta hadisin idan ya kure maka hanyoyin ka ga hanyoyin su din ne dai to sannan sai kai magana amma ta iya yiwa ya je ya leko wata hanya ko kun fahimta wanda kai ba gani ba don daga cikin fifikon da Albani ya samu a kansu yana zuwa yana daukan littattafai makhatubat waɗanda ba a buga su ba sun kuma waɗannan matasa ne wani da wuce shekara 27 ko 28 don haka wasu littattafan ma da aka buga an buga su an sai da su a duniya shi bai da su kuma masu maɗaba'a ba za su ci gaba da buga littafi in suka ga sun buga sai su tsaya to malaman yan shekara 40 50 60 suna da wannan littafin kai ka taso baka da shi me kake da shi wanda aka fi buga Bukhari Abubakar da sauransu sai ka zo sai ka ji sun ce hadisi gaba ya inganta ko kuma sai ka ce bai inganta ba domin ai hanyar shi a cikin Tirmidhi da'if ya ce sai ka ji wani malami ya ce maka ai yana nan a cikin littafin Sa'id ibn Mansur yanzu ku dubi wannan littafin jama'a tunda mai littafin ya buga shi ba ya rubuta shi ba a taba buga shi ba sai wannan bugu Sa'id ibn Mansur da kake ji a blogul mara an ce rawahu Sa'id ibn Mansur yanzu wannan bugun fara buga shi akai ba shikenan ba zai kai wajen mujalladi 10 yanzu lokacin da aka buga wannan muka siya yanzu ka tafi kasuwa babu to shikenan sai muka zo da wani hadisi cikin Abu Dauda wannan hadisi sai muka ce wannan hadisin sahihi sai muka ga baki sai muka shiru kai kuma da kazo sai kace wannan hadisin da'ifi ne don isnadin Abu Dauda da'ifi ne to da sai ka kwantar da hankalinka kazo ka ce naga ka sahaha isnadin Abu Dauda wanda ni kuma naga da'ifi sai in ce eh saboda yana da shahid ne a sunan na Sa'id ibn Mansur je ka duba in ce ka alaka tumalan ni wallahi bani da shi sai in ce to zo ka dauka gashi saboda sanda aka buga littafin kai ba a haife ka ba ya kare sannan ka taso ko kun fahimta jama'a wannan na daga cikin matsalar jama'a yanzu wasu littafan anan jama'a sun kai shekara 25 ko 30 a wannan lokacin da aka buga su ga sunan burjik a kasuwa bayan shekara 30 an daina bugawa kai kuma ka taso yanzu to sai zama ni ina da wannan nayi hujja da wannan kai kuma baka leka nan ba sai kawai sai ka je wauta ta dibe ka sai kuma ka zo kana wallahi tallahi kuskure ne dai abin dama mu koyo muke a ai ka nuna ka balagani ko kun fahimta jama'a dan haka kun ji wannan yana daga cikin sirrin shi yasa dalibai in sai ga wani babban malami ya inganta hadisi ko ya raunata in suka gano akasin haka sai su ƙi magana game da hadisin sai su je su same shi yawar kar da su tukuna dan kar sai sun je sun yi magana ta tabbata ta zo ta zama kuskure ce jama'a kun ji wannan shine sharhin wannan darasi namu ne insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe gobe ma wannan din zamu don ina son mu zo mu kare sharhin wannan sannan akwai wata gaba da mu karanta sannan mu abin nan insha Allah ta'ala wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah